sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis 10 ga watan Yuni shekara ta 2021. A wannan rana, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mai ruwa ta fara muna da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da Prime Minister Britania Boris Johnson a yau Alhamis a lokacin da ya kai ziyara Turai, ziyarar da za ta kunshi tattaunawa da sauran shugabannin kasashen yammacin duniya da kuma ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin. Rahotanni da ke fitowa daga Myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa akan shugaba Aung San Suu Kyi wadda aka hanbarar da gwamnatinta a watan Fabrairun da ya gabata. Akalla mutane 11 ciki har da yara 8 suka mutu bayan da wani gini ya rugujo kan wani ginin a birnin Mumbai a daren jiya Laraba a cewar jami'an kasar.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani layin dogo, shin taya wannan zai taimaka ma tattalin arzikin kasar?
To muna fata shugaban kasa kamar alkawarin da kai daga Ibadan zuwa Abuja, Kaduna, Zaria, Kano.
A jamhuriyar Nijar kuwa an zargi hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi.
In dai shiri ne to ya kamata a haddo ma Nijar hakkin ta. In kuma gaskiya ce ya kamata kuma justice din ta haddo sakamakon tada ma yan kasa.
Bayan labaran duniya da waɗannan rahotannin, kamar kowace rana Alhamis, muna tafi da shirin mu na lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da Prime Minister Britania Boris Johnson yau Alhamis a lokacin da ya kai ziyara Turai, ziyarar da za ta kunshi tattaunawa da sauran shugabannin kasashen yammacin duniya da kuma ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin. Yanzu duniya za ta zura ido ta ga yadda hulɗa tsakanin Biden da Johnson za ta kasance bayan sabanin ra'ayin da suka samu a baya akan manufofi, ciki har da batun ficewa kasar daga tarayyar Turai da ake kira Brexit da Turanci, wanda gwamnatin tsohon shugaba Obama da Biden din bata goyi baya ba. Biden, wanda asali iyayensa daga Ireland suka fito, shi ma ya nuna damuwa Brexit ka iya lalata wata yarjejeniya da ake kira Good Friday, wadda Amurka ta taimaka aka cimma a shekarar 1998, wadda kuma ta kawo zaman lafiya a Northern Ireland, wanda ke zaman wani bangaren Birtaniya yanzu haka. Rahotanni da ke fitowa daga Myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa akan shugaba Aung San Suu Kyi wadda aka hanbarar da gwamnatinta. Kafar yada labaran gwamnatin kasar ta Global New Light of Myanmar ta faɗa a yau Alhamis cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta gano hujjoji da suka nuna cewa Suu Kyi a shekara 75 ta aikata laifin cin hanci ta hanyar amfani da mukamanta dangane da tuhume-tuhumen da aka gabatar a kanta a baya na cewa ta karbi kuɗi wuri na gugar wuri $600,000 da zinari ba bisa ka'ida ba, da kuma wasu sabbin zarge-zargen da suka hada da yin amfani da filayen gwamnati ba bisa ka'ida ba don amfanin gidauniyar tallafinta. Rahoton ya ce an gabatar da tuhume-tuhumen kan Suu Kyi ne a ƙarƙashin dokar yaki da cin hanci da rashawa mai lamba 55, wacce ta tanada hukuncin ɗaurin shekara 15 a gidan yari idan aka same ta da laifin. Tun bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin ta juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu, Suu Kyi ke tsare, tana kuma fuskantar tuhume-tuhume akan manyan laifuka da yawa da suka hada da mallakar wasu wayoyin hannu marasa lasisi da saba matakan kariyar COVID-19 da saba dokokin sadarwa na kasar da kuma tunzura jama'a.
Kamu mu je ga labaran duniya kashi na biyu Bari mu fara da rahoton mu na farko. A yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata katafariyar tashar layin dogo mai kimanin tsawon kilomita 156 wanda ta tashi daga birnin Eko zuwa birnin Badin a jihar Oyo. Tashar mai suna Mobolaji Johnson da ke Ebuta Meta za ta kasance ta farko a yammacin Afirka wadda aka kayatar da ita da jiragen zamani. Shugaban ya ce layin dogon zai taimaka wajen bunƙasa hada-hadar kasuwanci tsakanin birnin Lagos mai tashoshin jirgin ruwa zuwa sauran yankunan ƙasar. Babangida Jibrin ya halarci wannan taron, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatin sa za ta ci gaba da baiwa harkar jiragen ƙasa muhimmanci, ganin yadda harkar sufuri ke da muhimmanci ta fuskar amfani da jiragen ƙasa musamman wajen sufurin kayayyaki daga birnin Lagos mai tashar jiragen ruwa zuwa sauran jihohi na Najeriya. Wannan aiki na gina hanyar jirgi daga birnin Lagos zuwa birnin Ibadan dai ya kasance kashi na farko na ayyukan jiragen ƙasa da gwamnatin Najeriya ta ce za ta gina, wanda zai tashi daga birnin Lagos ya haɗe da sauran jihohin Najeriya musamman Lagos har ma ya tsallaka zuwa jamhuriyar Niger. Da koya 'yan Najeriya suka ji game da wannan aiki na gina layin dogo daga birnin Lagos zuwa sauran jihohin Najeriya.
A sunana Mikael Shaganda daga nan Lagos. Allah hakika duk wanda idan shi ya gani masa wannan aiki da aka yi an yi aiki ba na wasa ba, kuma gwamnati ta mai da hankali akai saboda inganta harkar sufuri na jiragen ƙasa a nan Najeriya. Amma wani matsala wani lokaci shine bayan an yi aiki an zo an kaddamar da ayyukan yanda za a yi wurin kula da yanayin abubuwan da aka zo aka sa a wurin shine babban matsalar mu, saboda kusan kullun mu bamu cika ne da hankali akan abubuwan da gwamnati ta yi ba a ƙasa, kawai sai dai mutane harkar son zuciya ya riga ya shige
gaba. Shugaban ƙasa yana kaddamar da hanyar jirgi daga Lagos zuwa Ibadan. To muna fata shugaban ƙasa kamar alƙawarin da kai daga Ibadan zuwa Abuja, Kaduna, Zaria, Kano har ya wuce Niger. To muna fata in Allah ya baka ihu daga nan zuwa wata shida mu tabbatar da cewa shugaban ƙasa ka je ka kaddamar da wannan jirgi, hanyar jirgin nan da zai kama tun daga Ibadan zuwa Abuja, Kaduna, Kano har cikin Niger. Muna fata Allah ya baka ihu.
Bayan wannan hanyar jirgi na Lagos zuwa Ibadan, tuni dai gwamnatin Najeriya ta bayyana aniyarta na gina hanyar jirgin ƙasa daga Lagos zuwa Calabar da Onitsha da Benin da Warri da Yenuguwa da Fatakwal da Aba da Oyo. Bikin na yau dai ya samu halarta gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu da gwamnonin jihohin Ekiti, Oyo, Ogun da Ondo da kuma ministan sufurin Najeriya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, kada da ya kumanta har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Dan takarar shugaban ƙasa a Peru, Pedro Castillo, na ikirarin samun nasara a babban zaben ƙasar da aka yi, amma abokiyar adawarsa Keiko Fujimori na nuna cewa an yi magudin dabban kuri'u a zaben da aka yi a wannan makon. Keiko ta yi kira ga kotun zaben ƙasar da ta yi watsi da kuri'u 200,000 da aka kada a zaben da aka sake yi ranar Lahadi, wanda aka kara tsakaninta da Castillo. Kotun kuma ta sake duban kuri'u 300,000 da aka kada, duk da cewa bata gabatar da wata hujja ba game da ikirarin nata. Castillo ne ke kan gaban Keiko da kadan, inda yake da kuri'u kashi 50.2, ita kuma tana da kuri'u kashi 49.9, yayin da aka kusan kammala kidayar kuri'un yanzu. Keiko tsohuwar 'yar majalisa ce da aka taba kullewa a gidan yari a zaman wani bangaren bincike akan cin hanci da rashawa da aka yi a kasar. Ita ce diyar Alberto Fujimori, tsohon shugaban kasar da ke gidan yari yanzu haka don daurin shekara 25 saboda laifin cin hanci da rashawa da kuma kisan wasu mutane 25. Keiko ta yi alkawarin ba da tallafi ga iyalan da annobar COVID-19 ta shafa a kasar. Babbar mai gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke dab da kammala wa'adinta ta yi kira ga gwamnatin Sudan da ta miƙa wa kotun da ke birnin Hague wasu mutane hudu da ake neman su ruwa a jallo saboda laifukan yaƙi da suka aikata a Darfur. Ta ce ya kamata Sudan ta nuna cewa sabuwar gwamnatin ƙasar yanzu ta zama cikakkiyar mambar kotun ta ƙasa da ƙasa wacce ta haɗa hannu wajen yaƙi da rashin hukunta masu laifi ta kuma ƙudura aniyar tabbatar da adalci da bin doka. Abinda Fatou Bensouda ta faɗa kenan a jawabinta na ƙarshe a gaban kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin babban mai gabatar da ƙara a jiya Laraba. Ta ce kusan dukkan mutanen da ake zargi da aikata laifukan yaƙi na hannun gwamnatin Sudan kuma babu wani cikas a ɓangaren doka idan an miƙa su ga kotun ta ICC. Mutum ɗaya da ake zargi da aikata laifin yaƙi a Darfur shine kaɗai ke hannun kotun ICC. Aliku Shaib, wanda ake kira Ali Muhammad Ali Abdulrahman, shine kaɗai ya miƙa kansa aka kuma kai shi kotun ta ICC shekara ɗaya da ta wuce.
To a gaida editiya Maryam Dauda da ta karanto mana cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta shigar da ƙara kotu bayan da wata jarida mai zaman kanta da ke da ofishi a ƙasar Switzerland ta ruwaito wani labari da ke cewar kimanin ton 17 na tabar wiwi da hukumar ta kama a ƙasar a watan Maris ta kai ga komawa hannun mafataucin, inda ta kira wannan zargin mara tushe. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A watan da ya gabata ne kamfanin yaɗa labarai na Initiative Mondiale Contre la Criminalité Transnationale Organisée mai cibiya a birnin Geneva ya ruwaito cewa dilan da aka kama ton 17 na tabar wiwi a hannun yaransa lokacin da suke kokarin ratsa Niger a watan Maris ɗin da ya gabata ya farshi wani bangare na wannan haja. Labarin da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ce kasafi ne mafari kenan ta garzaya kotu domin a bi mata kadi, kamar yadda aka sanar da mu manema labarai ta hanyar wata rubutacciyar sanarwa mai dauke da sa hannun babban daraktan Okrites Controller 'yan sanda Abubakar Isaka Umaru, da yake bayyana matsayinsa a game da wannan dambarwa. Shugaban kungiyar Adena mai yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi Ganda Sale na ganin abin tamkar wani yunkurin katsewa ma'aikata hanzarin aiki.
Da anka kama miyagun ƙwayoyi nan tare da kowa da kowa anka gani anka ta anka samu wuta, ni ina shedu in an dauko duka duniya ya wagga shekara Afirka da Sud kurmi a gab gare mu inda anka kama miyagun ƙwayoyi duk duniya ka san ko abin ne da ya yi kyau sosai. Yan sanda da kosan suna bacin kokarin su, haɗa soyoyi da cikin daji suna bacin kokarin su, don su mutane wannan ina tamani ba su ji dadin abinda ake yi bane, yalla su masu su ne sun ka bada su ake a ai wannan zance to da sun kai kara ai gaskiya za ta fitowa.
Hukumar ta Okrites a cigaban sanarwarta ta kuriri aniyar yaɗa wannan ƙara zuwa sassan duniya ta hanyar Interpol don ganin masu hannu wajen rubuta wannan labari sun gurfana a gaban kuliya. A cewar son Allah Dambashi na kwamitin yaƙi da safarar mutane, matakin ya yi daidai muddin za a baiwa 'yan ƙasa damar sanin yadda shari'ar za ta kaya.
In dai shiri ne to ya kamata a hiddo ma Nijar hakinta, in kuma gaskiya ce ya kamata kuma justice din a hiddo sakamako ta dama 'yan ƙasa ga wanda an kai, kuma waɗanda duk da hannu cikin wannan abin su ko ya kamata su kai su tai gaban kotu su ba da amsa, tun da haraka ce ta ƙasa ba ta mutum ba ba ta gungun mutane ba, don kaga ire-iren wannan abin ya kamata a bari shari'a ta aikinta da kyau.
Kafar labarai ta Initiative Mondiale Contre la Criminalité Transnationale Organisée na daga cikin cibiyoyin da suka yi fice wajen bankaɗo bayanan da ke da nasaba da masu aikata miyagun ayyuka a duniya. Sai dai ta hanyar karar da ta shigar, hukumar Okrites ta kalubalance ta ta zo da hujjojin da za su gaskanta zargin an karkata akalar wani bangare na tabar wiwi ton 17 da aka zo da su daga kasar Lebanon. Kawai yanzu cibiyar ba ta da wani bayyananan wakili ko kuma ofishin wakilci a nan Nijar, ballantana mu ji martanin da za su mayar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu magana ne akan karaya da kuma yadda za a kula da karaya, wato fracture and fracture management a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ƙashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu dake aiki a asibitin koyarwa na Barau Dikko dake Kaduna. To likita, barka da wannan lokaci.
Barka dai, barkan mu kuma da warhaka.
To likita, masu sauraron mu ma za su so su ji ƙarin bayani akan karaya.
Karaya abu ne wanda ba shi da sarkaki, ana nufin cewa idan wani bangare ko wani kashi na jikin ɗan adam ya samu kariya. Dan kashi suna nan, akwai kashi, akwai kuma gaba. To idan gurin da ba gaba bane ya kariye, aka samu discontinuity in shi a Turance, to shi abin da ake nufi da karaya kenan. Discontinuity ne a wannan kashi. Abin da dai a takaice ake nufi da karaya kenan.
Menene ma alamomin karaya?
In aka ce mutum ya samu karaya, akwai alamomi da mutum zai iya gani. Na farko, kusan ga yawancin lokaci karaya yakan zama a bayyane. Idan kaga ga wuri da kasan cewa nan gurin akwai kashi, sai kaga gurin gaba daya kashin ko ya fito, in kaman an samu karaya wanda yake bude. Mutumin da yake gurin ko kuma wanda abin ya shafa, zai ga gashi kashin shi daya yayi gefe, daya yayi gefe, ba inda ya saba gani ba. Wannan a bayyane yake. To amma wasu lokaci aka samu na farko shine akwai zafi, mutum zai ji ciwo a wannan gurin da ya samu kariya. Wannan shine abu na farko da mutum zai fara samu. Na biyu, zai samu karkacewa na shi kashin da aka samu kariya, abin da muke ce mishi deformity. Gaban da ya samu kariya zai karkace, zai kwanta ba a inda ya saba kwanciya ba. Kamar a kafa ne, zaka ga kafan yayi gefe, ba inda ya kamata a ce yayi gefe ba, abin da muke ce mishi deformity kenan. Na uku kuma, idan mutum ya samu kariya, to ba zai iya kamar a ce tsayuwa a wannan gaba ko kuma tafiya yayi amfani da wannan gaba wanda aka samu kariya akai ba.
Suwaye ma suka fi samun kariya, musamman ma mu zamu ga kamar jarirai, za a ce ai kashin su bai yi karfi ba, mu da ba likitoci ba zamu ce ai jariri in aka mishi wani rukun da ma bai kamata ba zai iya karyewa.
Tabbas, kamar abin da kika faɗa cewa ga jarirai zai iya yiwa kashin su bai yi karfi ba, amma kuma ba mu daukan su a matsayin su ne suka fi samun kariya, ko kuma yara su suka fi samun kariya. Kariya yawanci yafi ne a maza, in ka hada shi da mata. Wannan zai iya yiwa saboda shi namiji kaga kullun yana kan hanya, yana fita, ba a gida yake ba. Sannan kuma in ka duba wasu ma kalan sana'ansu yakan sa su samu kariya. Na biyu kuma, an fi samun kariya a mutane waɗanda suke matasa, masu shekaru kamar abin da ya shafi zuwa shekara kamar 15 har zuwa abin da ya kai kusan shekara 45. Saboda waɗannan mutane su ne masu abin da muke ce musu risky lifestyles, saboda sana'ansu wasu a cikinsu yan acaba ne, wasu su drivers ne na motoci, wasu su yan kwalle ne, wasu su dai haka ne. Kuma wasu ma kawai dai kamar yadda na faɗa, na ce suna fita, mutum yana tafiya a hanya zai iya samu wani abu da zai kawo mishi kariya. Ana samun kariya ma a mata, amma in ka hada shi da na maza da na mata, zaka ga gaskiya maza sun fi samun kariya fiye da mata. Sa'annan kuma zaka ga cewa matasa sun fi samun kariya fiye da tsofaffi da kuma ƙananan yara. Saboda su ƙananan yara kamar jirajirai da kika yi magana, aikin ga kula da su ake yi a hannu, ba lallai a samu kariya ba. Duk da dai kuma in ba rike su da kyau ba, kashin su bai yi kwari ba sosai, za su iya karyewa. Su kuma dattijo zaka ga ai in ma dan kwalle ne ya ritaya, amma yana sana'a zaka ga sana'an shi ba abin da ya shafi irin wannan bane.
Idan mutum ya karye, me abu na farko da ya kamata ai masa kafin ma a garzaya da shi asibiti? Misali, in a gida ne tsautsayin karayar ta same shi.
Wannan shine ake ce mishi kaman first aid da ake fara yi. Yawanci shi abin da zai jawo kashin mutum dan adam yana da kwari sosai sosai. To abin da zai karye kashin dan adam ba karamin abu bane, sai abu ne wanda impact din mai yawa ne sosai kafin zai iya kawo kariya ma kashin dan adam. So dan haka shi kariya so da yawa bai zuwa shi kadai, yakan zo tare da wasu kuma injuries a wasu bangarori na jiki na dan adam. Amma idan kariyan ya zo a matsayin shi ne shi kadai kariya, to na farko akwai abin da mutanen mu suka saba yi, haka kamar a samu carton a dan sassaka a rafin kafan, saboda cewar kar a dauke shi bangare ana so a dauke shi kamar in a hole gaba ɗaya kafan so akan dan sa katsannan wasu ko kuma su samu tabarma a daure kafan gaba ɗaya a wannan yana da kyau sosai muna ce mishi splintage saboda yakan dan rage ciwo da radadi wanda mutun zai ji kafin a kai shi ga asibiti wannan yana da amfani
misali a ban daki ko kuma a matakala akan samu tsautsayi haka mutun ya zame haka ya fadi ko ya kare a hannu ko kafa a gida kenan to kaga za a iya cewa wannan karyar ta zo ne ita kadai
to a irin wannan yanayi farko in aka ga gurin ne aka ga alamun inda mutun ya kare kamar inda nayi bayani nace alamun inda mutun ya kare yawanci da yawan mutane an sani ana gani za a ce kai wannan daga gani ya kare ne saboda wannan deformity da nayi bayani to in aka ga haka yana da kyau a sayo shi wannan kamar carton splintage din ko kuma a samu wani dan ko dan tabarma ko wani dan abu a samu a dauke shi da wannan gaba da ya kare a gaba ɗayan takar a dinga yawan motsi da ita saboda a rage mishi radadi har a kawo shi zuwa ga asibiti
to likita yaya ake kula da wanda ya kare
kula ga wanda ya kare yana da amfani a kawo shi ga asibiti kamar inda na faɗa miki cewa kareya mafi yawan kareya da yake faruwa yakan faru ne akan hanya ba kamar a gida ba inda kika yi bayani yakan faru ne akan hanya saboda idan kika dauka zaki ga da yawan kareya yakan zo ne ga mutane saboda yanzu kareya ya karu sosai yawan samun kareya ya karu sosai a wannan al'umma namu yanzu saboda da farkon kika gani zaki ga da yawan mutane ana da acaba kuma ana gudu ba tare da bin ka'idan tuki ba sai wasu suna nan akan motoci suna gudu ba tare da bin ka'idan hanya ba sa'annan kuma tituna sun yi yawan abin hawa sun yi yawa to su ma suna kawo yawan kariya haka sannan kuma in kika dauka kuma yanzu kamar wannan rashin tsaro bangare na rashin tsaro haka yanzu zaki ga yau kiji cewa an kai attack wannan gari attack wancan gari haka ne to akan yi harbe wasu lokaci daga cikin harbe da akai yakan kawo an akai harbi kuma ya shafi kashi to yakan kawo kariya to zaki ga yanzu masu samun kariya suna da yawa sosai a al'umma
to misali likita idan mutun ya kare ne a gida ba wai wani abu bane yasa misali kamar yadda na bada misali ko a matakala irin ta cikin gida haka ko a bayi mutun yana wanka duk akan iya samun wannan tsautsayin mutun ya zame ya fadi ya kare yanzu in an kawo shi asibiti idan dai ba wani ciwon karayen ne kawai in likitoci suka masa abin da za su masa misali zai kwanta ne asibiti ko gida zai tafi
ya danganta da karayen kamar bayani da na dauko shi mutun aka kawo shi asibiti daga karaya farko in ka kai shi asibiti kuma babban asibiti ne sukan fara duba sukan fara mishi abin da ake ce mishi resuscitation haka nan a tabbatar da cewa shi mutumin akwai wasu abubuwa da za su iya sawa ya rasa rayuwar shi wanda ya shafi hanyar numfashin shi lafiya lau shi ita kanta numfashin da yake yi lafiya lau kin gane kuma bai zubar da jini sosai ba in aka tabbatar da wayannan da sauran abubuwa aka tabbatar cewa lafiya lau akan garzaya ta me za a mishi to farko a asibiti idan aka duba ana fara ba mutum saboda kariya yana zuwa da ciwo kamar yadda na faɗa miki ana fara ba shi magunguna da za su taimaka su rage mishi wannan radadi na ciwo idan akwai wani miki a gurin kariya to aka zo shi ma a duba shi in ya shafi a wanke mikin ne in kuma ya shafi a dinke mikin ne wurin da ya shafi dinki ne da sauran abubuwa shi ma za a yi haka kafin a kai ga gani in an tabbatar da inda kariya yake to in kuma sai an je an yi hoto yana daga cikin abu farko wanda yake bambanta tsakanin shi kariya inda ake jinyan kariya a asibiti da kuma inda ake jinyan kariya namu a gargajiyance a asibiti ana yi hoto a ga ina ne kariyan yake kuma wani kashi ne ya kare yaya kariyan yake me matsalan da aka samu na kariya haka nan to shine abin da ake yi to duk wayannan abubuwan da na miki bayani da hoton da komai shine wannan hoton ne da sauran bayanai da ya shafi shi marasa lafiya zai nuna cewa da kuma ina ne kariya ya faru saboda kariya na bangarori na jiki sun bambanta daban-daban kariyan da aka samu na hannu ya bambanta da kariyan da za a samu na cinya ya bambanta da cewa ko an samu kariyan da ya shafi waist kunkumi ko kuma kare ko wani bangare na jiki to shine zai ce ko a gida ne wannan mutumin zai zauna ko za a mishi aikin da za a mishi ne a asibiti a ce ya tafi gida ko kuma a za a ce wannan dole sai ya zauna a asibiti
to misali idan aka gano cewa abin ya zo da sauki in aka masa abin da za a masa aka dan daddaure wajen zai koma gida ne wace irin kulawa ya kamata a bashi a gida misali ɗan uwa wanda suke jinyan shi
idan an duba an zo ya zo asibiti aka duba aka ga cewa wannan kariya ne wanda insha Allah babu damuwa zai iya za a sa mishi abubuwan da za a sa mishi a stabilizing gurin da kariyan yake saboda yana daga cikin abun da muke yi a gyara kashin ya hau daidai da daidai bayan an gani a hoto a duba to farko a asibiti ana sa mishi abin da muke ce mishi na farko saboda shi kariyan yakan dan zo da kaman kumburi na sauran abubuwa da suka shi shafi sokan jiki da kuma fatan da yake gure abin da muke ce mishi inflammation. To mukan same shi abin da ake ce mishi back slap a dan fara rike bangare na jikin a bada kaman kwana 2 zuwa 3 saboda wayannan kumburin inflammation din su dan sauka kafin a kai gaba abin da za a same shi in cast ne a casting gaba daya.
To in kun gama naku ayyukan duk waɗannan da kai bayanin in kun gama a asibiti in aka ce ya zo gida yaya zai kula da kansa ko ya za a kula da shi?
To idan mutum muka ce mishi ya tafi gida, to mu a bangare namu in mun sa maka wayannan abubuwan kuma muka ce ka tafi gida, insha Allah mu ba ma son mutum ya je gida ya zauna, ba ma so in mutum ya je gida saboda zama a guri daya ba tare da mutum ya motsa ba yana kawo abubuwa da yawa. Dan haka in mun sa maka, idan mutum zai iya akan samu irin crutches din nan, sanda a samu sanda guda biyu a bashi in a kafa ne yana takawa da kafa guda daya ya ci gaba da al'amurorin shi na yau da gobe,
yana
motsa jiki. In zai je bayi ya tashi ya je bayi, zai iya fita har wajen gida yayi hira, zai iya zuwa gurare dai na yau da gobe duk da ba kaman me lafiya ba. Amma ba ma so a ce mutum ya je gida kai a kwantar da shi a guri daya a ce baya motsawa a kwance kawai yake saboda yana da kariya, ko da kariyan ya shafi kafa ne guda daya, ba ma san haka. An kuma mu a asibiti yanzu da haka akwai abubuwan da muke yi saboda mu kiyaye wasu abubuwa. An kuma kariya a hannu ne, to ai dama ba zai shafi tafiyan shi ba.
To kai bayanin cewa ba a buƙatar ma wanda ya kare ya zauna waje ɗaya, ana buƙatar ya motsa jikinsa. Idan kariyar ta same shi a hannu ne, me ya kamata ya yi?
Ba ina nufin ya motsa hannun da akwai kariyan ba, ko kuma ya motsa kafan da akwai kariyan. Akwai inda in ma aka ɗaure hannun ba lallai ya iya motsa shi inda wannan ba. Amma akwai motsawa kaman in a hannu ne yana dunkule hannun shi yana sakewa, wannan yana saka su waɗannan sokan jiki na da suke jikin hannu su zama suna aiki. Haka nan ko a kafa ne yana kokarin ya dan mummotsa jikin kafan nashi ba tare da ya zauna a guri ɗaya ba.
To masu sauraron mu kada da ya kusha afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, inda muke tattaunawa da ƙwararren likitan ƙashi Ma'azu, kuma wato muna tattaunawa ne akan karaya da kuma yadda ma za a yi a kula da karaya. Amma kash alatilas a nan za mu dasa aya sai a biyo mu a sati na gaba domin jin irin kulawar da ake baiwa ita kanta karayar da kuma ma shin wani ƙashi ne ya fi karyewa a jikin mutum da dai sauran bayanai. A madadin shi likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Da haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu saurare da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email.
Sigarmu ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace hakika yunkurin da wasu ke yi dan ganin an raba kasar mu Najeriya abin takaici ne, ganin yadda muke zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Da wannan nake kira ga masu irin wannan tunani na a raba ƙasar su sake tunani. Dan raba ƙasa ba raba shayi bane wanda ake yin ta cikin sauki. Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Sai sako na gaba yace sake bude makarantar Chibok da gwamnatin jihar Borno ta yi ya nuna cewa zaman lafiya ya samu a yankin na jihar ta Borno. Sako daga Shafa'atu matar Ukasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbin Najeriya. Sakonmu na ƙarshe yace assalamu alaikum muryar Amurka. To masu iya magana dai suka ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Ya kamata shugabannin ƙasashen duniya su ɗauki darasi a wajen shugaban ƙasar Faransa wanda wani matashi maji ƙarfi ya sharara masa mari a bainar jama'a. Allah ya kyauta.
Gaida Hanifa Isa, masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta hada mana shirin Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.